sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan lasariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim kuma tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ran Lahadi 19 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Murtala ba mukanin labari.
To Isra'ila ta kaddamar da hari ta sama kan babban birnin Syria a yau Lahadi a cewar kamfanin dillancin labarai na Syria wato Sana. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ziyarar aiki a Turkiyya domin duba mummunar ɓarnar da girgizar ƙasa ta haifar. Yan takarar shugabancin Najeriya na ƙara da kufa kan yakin neman zaɓe yayin da ya rage mako ɗaya da zuwan ranar zaɓen.
To kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa jam'iyyar NNPP a jihar Kano ta nemi a sauya kwamishinan 'yan sandan jihar saboda wasu ayyuka masu nasaba da siyasa.
Zanga ce ta lumana. Din da nan da awa 24 ne za a ga yayin da zamu yi ta. Kai din kace bafai zaka tarar da su. Kar su na su masu cikin sun fito da wasu waje sun kewaye su.
Haka kuma bayan fitar da sanarwar mutuwar sauraron dan wasan kwallon kafar Ghana sanadiyar girgizar kasa a Turkiyya, ko ya yan Ghana suka ji?
Na ga cikin sanar a shude mutumi kirki ne. Ina zuwa football class ina raba jersey ina raba kaya. Kuma da muka ji ya mutu. Sai mu duka ran mu ya bata.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su rarraku ke aiko mana ta hanyar email. To amma fa duk sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ukraine ta harbo akalla balan-balan shida a saman birnin Kyiv a ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. A cewar rahoton tsaron sirri na ma'aikatar tsaron Birtaniya da aka wallafa a Twitter, rahoton ya ce dakarun kasar ta Ukraine sun gano balan-balan din ne ta hanyar na'urorin hangen nesa da aka dana musu a saman Kyiv. Rahoton ya kara da cewa a ranar 12 ga watan na Fabrairu, sojojin saman Ukraine sun ce sun gano balan-balan din a sararin saman Dnipropetrovsk. Ma'aikatar ta ce akwai yiwuwar balan-balan din na Rasha ne da ke zaman wata dabara ta tattara bayanai dangane da tsarin kariyar sama na Ukraine da zai iya sa Ukraine din ta bata wasu kayayyakinta da kuma makamanta na sama. Ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta ce an rufe sararin samaniyar Moldovan na tsawon sa'o'i a ranar 14 ga watan Fabrairun saboda wani abu mai kama da balan-balan. Ta ci gaba da cewa akwai yiwuwar wannan balan-balan din na Rasha ne da ya gangara zuwa sararin samaniyar Ukraine. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yau da kullum a jiyar Asabar cewa Ukraine ta kai ƙarshen ranar tattare da ƙarfin gaske, wanda kuma ya ce hakan ke ƙara tabbatar da irin jajircewarsu. A ɗaya ɓangaren kuma Isra'ila ta ƙaddamar da hari ta sama kan babban birnin Syria a yau Lahadi a cewar kamfanin dillancin labarai na Syria wato Sana. Kamfanin na Sana ya ruwaito cewa an kashe mutane shida, wasu 15 kuma suka sami raunuka. Rokar ta da ke unguwar Kars Sousa a birnin Damascus kusa da wani ofishin jami'an tsaro. Harin ya da ke ginin gidajen jama'a da dama. Isra'ila ba ta yi wani sharhi ba a kan harin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ziyarar aiki a Turkiyya a yau Lahadi domin duba mummunar ɓarnar da girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'auni 7.8 ta haifar, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 46,000 ta kuma raba wasu miliyoyi da gidajensu a Turkiyya da makwabciyar ta Syria. A yayin da yake a Turkiyya, ana taron Blinken zai gana da shugaban kasar Tayyip Erdogan da kuma takwaran Blinken din na Turkiyya Mevlut Cavusoglu. Ganawar tasu a Turkiyya ta biyo ne bayan wata ziyara da Cavusoglu ya kai a Washington a makon da ya gabata. Kawayen biyu na kungiyar NATO suna yunkurin daidaita lamura kan sabanin da suke da shi dangane da mamayar da Russia ke yi wa Ukraine da kuma yunkurin kasashen Sweden da Finland na neman shiga kungiyar NATO. Yanzu haka dai ma'aikatan ceto na ci gaba da gano gawawwakin mutane daga baragwaje sakamakon girgizar kasar ta ranar 6 ga watan na Fabrairu. To amma shugaban hukumar kula da bala'o'i ta kasar ya ce za a kai karshen aikin na neman mutane a yau Lahadi.
Wato nan ba da jama'a ba, Murtala zai sake dawo mana da karshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu leka Najeriya. Inda jam'iyyar NPP a jihar Kano ta buƙaci babban spetin 'yan sandan Najeriya da hukumar kula da ayyukan 'yan sanda da sallar fitar da kwamishinan 'yan sandan jihar tare da soya masa wurin aiki saboda zargin tsoma hannu a cikin harkokin siyasa. Haka kuma sun bayar da wa'adin sa'o'i 24 ko su fito zanga-zanga. Jam'iyyar ta zargi kwamishinan 'yan sandan na jihar Kano Alhaji Mamman Dauda da hada baki da gwamnatin Kano ta jam'iyyar APC wajen kamawa tare da tsare magoya bayan ta a sassan jihar. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Dan takarar majalisar dattawan Najeriya daga mazabar Kano ta Arewa a karkashin jam'iyyar ta NNPP Dr. Baffa Abdullahi Bichi wanda ya jawabi ga manema labarai da ranan nan ya zargi kwamishinan 'yan sanda da baiwa jami'an sa umarni wajen kamawa tare da garkame 'yan jam'iyyar ta NNPP su fiye da 100 a sassan jihar Kano. Bisa zargin cewa za su huta da yamutsi a sassa daban-daban na jihar. Don haka sai bukaci hukumar 'yan sanda da ofishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya da kuma ministan 'yan sanda na kasar da su dauki mataki akan wannan kwamishina na 'yan sanda.
Yakin neman zabe muna yi, ai shi ma jama'a zanga-zanga za ta yakin neman zabe. Zanga-zanga ce ta lumana. Zanga-zanga ce ta lumana. Tun da nan da awa 24 ne za a ga yayin da za mu yi ta. Kai in ka ce ban fai za ka tarar da su. Kai sun na su masu cikin sun fito da wasu waje sun fito waje sun tsare su. Ba wai abu ne koyayye ba.
Wani lokaci 'yan siyasa su kan yi barazana irin wannan dan su samu wani abu. Me manufar ku?
Manufar mu a yi zabe lafiya, a gama lafiya cikin da adalci.
Kazalika Dr. Baffa Bichi a madadin jam'iyyar ta NNPP ya ce za su janye sanya hannun da suka yi akan yarjejeniyar zaman lafiya karkashin jagorancin kwamitin zaman lafiya na ƙasa wadda aka rattaba hannu a kwanakin baya.
Shi wannan kwamiti a satin da ya wuce mun rubuta takardar koke akan shi wannan kwamishina, mun aika wa spetan 'yan sanda, mun aika wa shi kwamitin peace, kwamitin tsohon shugaban kasa, mun aika masa da kofi duka abubuwan da suke faruwa. Duk halin da ake ciki muna sanar da wannan kwamiti. Wannan ma press conference da muka yi, ai wannan kofi din shi ma sai mun aika wa da peace committee, wanda abin da ake ciki muna sanar da su saboda ai su yi wani abu. Shi sa muka ce ai wani abu ko mu janye hannunmu.
Da aka tambaye shi ko tsorata jam'iyyar NNPP ta yi game da yadda sakamakon zaɓe zai kasance bayan gudanar da shi, sai ya ce
mu tsorata kai ka ga kamar tsoro a sa'aninmu. Ai babu abin da muke jin tsoro duniyar nan banda Allah subhanahu wataala.
Yanzu dai ina fahimce kusa kuce a dawo a sake sabon zama kenan a dangane da yadda za a tafi kada
abin da muke so muke a koru wannan kwamishina na 'yan sanda a sakam a sakam ina sauraron
wanda muke so a kawo.
Tambaye ni a'a ba wanda muke so a kawo, so muke a kawo wanda ya iya aiki, wanda zai zama adali, wanda zai tsaya aiki nan bisa gaskiya, a kore shi a sakam mana mutane, a daina wa mutanen mu barazana.
Dangane da haka dai na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan Kano CP Mamman Dauda domin mayar da martani ga waɗannan zarge-zarge, amma ya bukaci da na tuntuɓi kakakinsa, amma shi kuma bai amsa wayata ba, ko da yake na tura masa saƙon katta kwana game da wannan batu. Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto bai ce da ni uffan ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Manyan 'yan takarar shugabancin Najeriya sun dukufa kan yakin neman zaɓe a wani babban yunkuri na neman masu jefa ƙuri'a su zaɓe su a mako ɗaya kafin ranar zaɓen. Fiye da mutane miliyan 90 ne suka yi rijistar zaɓe a Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu da kundin tsarin mulki ya bashi dama. Daga saman wata buɗaɗɗiyar motar safa a jiya Asabar, Bola Ahmed Tinubu ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta APC ya zagaya titunan birnin Maiduguri a arewa maso gabashin kasar. A jihar Adamawa da ke kusa kuma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar shi ma ya yi irin wannan shigar zuwa cikin garin Yola a saman buɗaɗɗiyar babbar motar safa. Ana gangamin yakin neman zaɓen ne a yayin da ƙasar ke ci gaba da fama da ƙalubalen tsaro da kuma tashin hankula sakamakon canjin kuɗi. A safiyar jiya Asabar, wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani ofishin 'yan sanda a yankin Ogidi ta jihar Anambra da ke kudu maso gabashin ƙasar. Rasha ta bayyana rashin jin daɗinta kan kalamin da shugaban ƙasar Faransa ya yi a wata tattaunawa da wata jarida. Emmanuel Macron ya faɗa wa jaridar Le Journal du Dimanche cewa Faransa na muradin ganin an ci galaba kan Russia a Ukraine. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Russia Maria Zakharova ta ce kalaman na shugaban Faransa ba su da wani tasiri kuma suna nuna cewa kasashen yammaci na buƙatar canjin gwamnati a Russia. Macron ya kuma faɗa wa jaridar cewa bai ga wani zaɓi ba ga shugaban Russia mai ci yanzu. Russia ƙarƙashin mulkin Putin ta ƙaddamar da mamaya kan Ukraine shekara ɗaya da ta gabata.
Murtala Faruk sanyi nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Biyo bayan munnan girgizar kasa ta afka kasashen Siriya Turkiya, lamarin da ya sanadiya asarar dubban rayuka, wato rayuka da dimbin dukiya. Jiya Asabar an tabbatar da mutuwar dan wasan kwallon kafar Ghana, Christian Achu, mutuwar da ta girgiza al'umma. Ruwan Abbas na dauke da karin bayani.
Mu mai gari ranar Asabar inda muka samu mummunan labarin cewar dan wasan kasar Ghana Christian Achu ya mutu kamar yadda klubin dinsa Hotspur ta sanar. Shekarunsa 31, girgizan kasa mai karfi da ya abuko a kasar Turkiya a ranar 6 daga watan Fabrairu ya ritsa da shi. Sai da safiyar Asabar nan klubin dinsa ya tabbatar da labarin mutuwansa bayan ejantocin sa su biyu sun tabbatar da haka. Girgizan kasar nan na kwanaki 12 da sun ka wuce ya bar ɗiyan Ghana musamman dangi da abokan arziki dan wasan cikin zullumin samun labarai masu daɗi cewa ya tsira daga bala'in, amma ina mai ɗauka ya riga ya ɗauka kaddara kuma ta riga fata saboda shi a lokacin da Murat Ozan Mohammed agentin din wasan na Turkiya ba da sanarwar mutuwar da karfe 5 na safe a gogon Ghana aka so mu samu tabbacin cewar Achu ya mutu. Ko yaya ɗiyan Ghana sun ka ji labarin mutuwar Christian Achu na cewa ya dan jin ra'ayoyin 'yan wasa da masu sha'awar wasan kwallon kafar ga abin da suke cewa.
Na Muhammad Sani Yusuf ne juvenile coach ne daga Accra New Fadama na Union Football Club. Ina ji yau nan gaskiya ban ji dadi ba. Mini personal ya kan gana san shi na taba miƙe shi kuma na san wanda ya tanya wani players ne shirin suka buga ball tana suke domin fata final na da su ba su da kowanne ya tanye su nan da shi ya je ya samu breakthrough na ya samu ko agent wanda ba su da kudi kuma ya ba su kudi sun gini ya ma players da yawa bukina shi da yawa gini ya tanye personal burden da ina san shi yanzu ina kamar Sweden ko Greece ne ina buga ball fata na ne ba kirkin da ya yi nan. Allah ba dange shi an kuli mutum kirki ne
a yau kuma suna na Muhammad. Ya dami muduka domin ya bari wanga family shi dashi shi mai jini ne one of the days we support kuma na ji shi mai kirki ne isa ya dami ne ina wish kama kare ya hafin kuma suna na Fahad Hussein ya ka ce Christian a tude mutum kirki ne yana zuwa football club yana raba justice yana raba kaya kuma da muka ji ya mutu sai mu duka ranmu ya bata isa wurin da yake duka halitta ya huta
ne alhaji Mansur. To lalle kan mutuwan Achu ya jijjiga mu matuka saboda yaro ne mai hazaka ya yi kokari daga gidan cikin gida da kasashen waje ya buga manyan taimakamai wanda gaskiya rasuwan shi ya jijjiga mu dama mun daɗe muna ta amma mu cikin taraddadi cewa a ga shi ba a ga shi ba a ga shi ba a ga shi ba to sai a ce mu dai Allah ya dauke shi.
Achu dai yayi wa kungiyar Chelsea wasa tsakanin shekara 2013 da 2017 bayan sun dauko shi daga Porto a cikin lokacin ya zama zakaran ɗan wasa gasaccin kofin Afirka na shekara 2015 da aka bayar da shi ya kai shi Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga da Roscastle kan a yi masa transfer zuwa St James Park. A bara ne ya Fatih Fatespor dake a Turkiya Chelsea ta aika da ta'aziyar ta ga dangi Radwan Allah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za ki samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baga ka a duk lokacin da ake so za a izo shafukan mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com domin sauraron wannan shirin ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata kazalika za a iya samu mu a shafin mu na Twitter Facebook Instagram da labarai da dumadumin su yanzu anan Washington DC agogon mu na cewa karfe wato yanzu karfe 10:15 na safe yanzu kuma za mu gaida shirin mu na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka sanamu da arzikin sake kasancewa tare cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta a yanar gizo kamar ko da yaushe dai sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagoriyar shirin madalla wani batu da ke cigaba da daukar hankali musamman a yankunan arewacin Najeriya shine yanda ƴan mata har ma da matan aure ke cin karansu babu babbaka a shafukan sada zumunta inda a lokuta da dama ake ganin yanayin abubuwan da suke wallafawa a kafafen yanar gizon kamar hotunan su bidiyoyi rubutaccen sako ta murya da dai sauransu kan ci karo da yanayin al'adu tarbiyya da kamalan da aka san macen arewa da shi wannan yanayi dai ya haifar da mace-macen aure da dama shafukan sada zumunta dai wani dandali ne da al'umma ta runguma a wannan zamani da ya kai ga galibin al'umma a yanzu ba sa iya rayuwa sai da su irin waɗannan shafuka sun hada da Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok da dai sauransu to kowace dalilai ke sa mata yada abubuwan da ba su kamata ba a shafukan sada zumunta babu kaman matan aure duk da cewa sun san abu ne ba mai kyau ba Mutum da shirin zai duba kenan. Shirin ya zanta da Hawwa Ibrahim, wata matar aure wacce ke amfani da mababbantan kafofin na sada zumunta. Duk da cewa suna taka rawa wajen mace-macen aure a wannan zamani. To ko shin ta san da hakan?
Kwarai da gaske ba ƙarya bane suna janyo matsaloli da dama domin na gani ko kuma in shi ne ma ya faru da ni. Kamar mai gida na gaskiya baya so amfani da social media haka. So amma ya daga farkon fari ya dan ta ba mu matsaloli haka ganin cewa ni ina so shi kuma baya so da muka fahimci juna ya fahimtar da ni wasu haddaddiran da ni kaina ma ban sani ba sai naga kuma eh yana da gaskiya sannan kuma ya bani dama in yi wasu daga cikin wa'inda ya amince wanda kuma bai amince ba tunani na watsar da su
to ganin kin ce har yanzu kina amfani da kafar sadarwa ta social media shin wasu matsaloli kika hango zai iya haifarwa a zaman aure
za ta iya jawo matsaloli da dama kama daga rabuwar auren ma shi kanshi da kuma rashin yarda tsakanin ma'aurata sabida ababen da ke faruwa shi kafar sadarwa ta zamani ba a tantance labari ko kuma akwai hotunan da ake yadawa gashi kuma kana haduwa da mutanen ma da baka sani ba wasu zaka ga matan aure ne suna mu'amala da wasu mazaje daban kuma inna abubuwa ba su isarkan kawo matsala sosai zaka ga ko kuma suna bibiyar mazan wasu wasu kuma mazajen wasu suna bibiyar matan wasu hakan yakan kawo rabuwar aure da rashin yarda tsakanin ma'aurata babbar matsala ce matuka
to me alfanun amfani da social media ga mata musamman ma masu aure
to zan ce yakan bi sada zumunta saboda akwai wanda kun dade ba ku hadu da shi ba ko kuma group haka na makaranta akwai kuma labari da akan yada to idan dai mai gidan mace ya amince ta irin waɗannan akwai groups da ake creating wato na makarantu ne shi to shine dai zan ce sannan kuma akwai na gida na family haka akan creating group na family shi ma akan sada zumunta saboda yanzu ga zumuncin kafa yayi ya ta waya ake yi ga ana hira sosai wani ba zai iya sa kati ya kira waya a dade ana hira ba to amma idan ta social media ne ko ta WhatsApp haka zaka ga an dade ana hira abubuwan da ana rubuta ana tura ma juna to yana da alfanu
a nata bangaren Safiya Aliyu Suleiman ta yi ƙari kan illolin da ke tattare da amfani da kafofin sada zumunta da wasu matan auren ke yi wanda tuni ita ta magance mu kanta wannan
gaskiya wannan abu da ake yi bai dace ba saboda hotuna da matan aure suke dai suna rawa wasu suna nuna yanda tsarin yanayin jikin su haka dai su tura wani in ya gani shi kadai wani zai tura wani ne wani ko ba lalle shi kuma yayi deleting din shi ba haka zai bari ya tabarbasa shi mace dai an san yar kwalliya ce amma ko ba a ce to kowani miji kwalliya ba mijinta ya dace ta mai kowani irin kwalliya amma sai ita da shi gaskiya ya tsatsa tarbiyar yaran mu ma Hausawa mai yawanci abinda da ba sa yi a iyayen mu na da yanzu yawanci shi ake sai kiga budurwa har tsirara ta yi ta tura wa maza ko saurayi wani saurayin zai iya ganin shi dai wani kuma sai ya nuna to kinga wannan ma dubbe da ce
to ba kiya ganin cewa zamani ne ya kawo da ya sa har wato ake samun yawaitar ire-iren irin wannan
eh tabbas zamani ne dama an ce abinda zamani ya zo a tafi da shi to amma gaskiya yanda ake yi bai dace ba kuma yanzu ya zama ne tallan tsaraici ake yi kuma ba abu mai kyau
Kuki a matsayinki na mata aure kina shiga irin waɗannan shafuka kina da wani
gaskiya ni ba ni da ma babban waya a yanzu haka da karamar waya nake amfani ina bi da rayuwa ta ta yanda ta dace ko ba wai ban yanda zan yi bane saboda to irin abubuwan nan wata ran kana da nan baka san ka danna mai ka je ka danna abin da bai dace ba saboda akwai wanda tayi hakan ma su danna abin da bai dace ko kuma mata aure sai daga baya kuma to tana ta tutura tana cewa ayafe ta wallahi bata san mata danna ba to kin ga haka yana faruwa
to kina ganin rashin ilimi ne yake sa wasu suke yin abubuwan daga ƴan matan har ma mata auren
yawanci kuma ai masu ilimi ne ma yawanci masu ilimi ne wasu kuma ba su san yanda za su yi bane wasu kuma suna ganin wasu sun ya burge su ma shine suke sha'awar su yi to sai dai Allah ubangiji ya sa mu dace
a bangaren matan aure baya ga wallafa abubuwan nan da na abbato wasu kan shagala wajen yin hira wato chatting da mazan da ba muharraman su ba har ma akai ga tura-turan hotuna da bidiyoyi da basu dace ba ko shin wasu dalilai ke sanya mata musamman masu aure shiga kafofin na sada zumunta ga dai ra'ayin Mallam Isa Aliyu
Yana ina ganta ne daga abin da ke kai ta kafofin idan wasu sada zumunci ke kai su wasu kuma sana'o'i wasu kuma abin da sabana ke kai su misali wasu suna zuwa abin anjiye sun dace ne kamar na ashe misali ko kuma chatting shi da abin da bai kamata ba me ku amfani da wannan daman kaba mai yada ban wadan tallace ta da cin sana'o'in da take ma tana sana'an ko kuma neman karin ilimi ko kuma sada zumunci wanda suke da alaka da su ƴan uwa ko haka dai kuma sun amfani da wannan daman wajen abin da bai kamata kinga idan har mace ina auren mace misali ko zo auren mace tana irin wannan na rashin dacin kinga ba zan taba koyon bayan hakan ba ko da mun yi aron kuma hasi ne ma ƴan kwanakin nan ma kina kallon da wani shi ma yana amfani da kaba yana kuma jara mai kuma fa ne amma ya saki mata ne saboda suna shiga kafafen yada mai suna abin da bai dace ba shi ma ken da ke da dumu-dumu cikin harkan kafafen yada labarin da shi yake harkoki suna yake komai da komai amma yana kiyamatan matan shi na mu'amala da wannan kafafen yada labarin wannan ga sabanin haka
amma dai a takaice kai kana da ra'ayi ba za ta saba wa innan dokokin da ka faɗa ba kai wa yasa abubuwa da bai dace ba kana da ra'ayi mata ka tayi
idan za ta je ce sana'a ne misali tana sana'a tana so tallace abin da take sana'a kai kasuwanci ko hajarta ko kuma tana yin wasu mika zumunci akai zan ba ta dama amma idan har sabanin haka ne ba zan taba bayar da dama ba in dai iya ta ci irin kadon da ni na gindaya ina jin ni na natsu ba matsala amma idan har na ga sabanin haka ko da ta fara ina iya dakata
madalla to anan shirin zai dakata albarshi a na gaba sai mu daura kan wannan batu yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shiri na gaba
to a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma lokacin da zan zakulu wasu ko kuma kadan daga cikin ra'ayin da kuma sauki aiko mana ta email la karanto muku sakon mu na farko ayo ya fito ne daga Ibrahim wato Nazifi Ibrahim Ragan Mallam Shagari da Faruku Mahaikar Roga Sokoto suka ce biyo ya Hausa dan Allah ku gaya wa Isra'ila ta sassautawa Syria domin kai harin dokoki da Isra'ila ta yi a Syria a daidai wannan lokacin da Syria ke fama da iftila'in girgizar kasa tamkar rashin tausayawa ne a halin yanzu Syria tallafi take bukata ba yaki ba da fatan majalisar dinkin duniya da manyan kungiyoyin duniya za su dauki mataki kan Isra'ila Sakon na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki Bauchi tarayyar Najeriya yace ya Allah ba dan halin mu ba kai mana zabin shugabanni na gari a zabukan da za su gudana a kasar mu Najeriya amin summa amin Sakon na gaba ya fara da sallama yace BOA Hausa zaben gwaji da hukumar zaben Najeriya INEC tayi hakan ya nuna hukumar ta shirya tsaf muna fatan hukumar zaben za ta yi gyare-gyare wurin da aka sami ɗan matsaloli a zaben gwaji da hukumar zaben ta gudanar muna fatan Allah ya sa mu yi zabe lafiya sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura sai kuma sakon mu na gaba da ya fito daga Isuhun Dila Faki
ya fara da sallama ya ce muna kira ga gwamnatin babban bankin Najeriya CBN Godwill Emefiele da ya taimaka ya ba sauran bankuna umarnin karbar tsaffin kudaden 1,500 domin sauƙaƙa jama'a masu ƙananan kudade zuwa babban bankin ƙasa CBN ganin yadda ake wato shan bakar wahala kafin a shigar da kudin cikin CBN sannan wasu na zuwa ne daga garuruwa masu nisan gaske Allah ya sa wannan kira nashi ya kai ga kunnan Godwill Emefiele amin sakonmu na gaba cewa a yayin da muke kasa da sati daya babban zaben Najeriya yana da kyau talakawan kasar tamu da sani cewa katin zaben ku yafi kudi muhimmanci a gare ku a ranar zabe dan haka rukun alewa yaro ya kamata ku yi mishi ba rukun sakai na kashi ba sako daga Shehu Adamu Rajau to madalla mun gode ga wanda ta samu dama aiko mana yanzu kuma ga wannan sakon
al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai ina ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
Karo ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Shibirin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Hussein Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai. A kowane lokaci
to wannan haka yake yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice
to sarfilu Ukraine ta harbo akalla balan-balan shida a saman birnin Kyiv a ranar 15 ga watan nan na Fabrairu a cewar rahoton tsaron sirri na ma'aikatar tsaron Burtaniya da aka wallafa a Twitter rahoton ya ce dakarun kasar ta Ukraine sun gano balan-balan din ne ta hanyar na'urorin hangin nesa da aka dana musu a saman Kyiv a dai bangaren kuma Isra'ila ta kaddamar da hari ta sama kan babban birnin Syria a yau Lahadi a cewar kamfanin dillancin labarai na Syria wato Sana kamfanin na sana ya rawaita cewa an kashe mutane shida wasu 15 kuma suka sami raunuka sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana ziyarar aiki a Turkiyya a yau Lahadi domin dudduba mummunar bannar da girgizar kasa mai karfin ma'auni 7.8 ta haifar wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 46,000 ta kuma raba wasu miliyoyi da gidajensu a Turkiyyar da makwabciyar ta Syria a yayin da yake a Turkiyya ana tsaron Blinken zai gana da shugaban kasar Tayyip Erdogan da kuma takwaran Blinken din na Turkiyya Melbourn Cavusoglu manyan yan takarar shugabancin Najeriya sun da kufa kan yakin neman zabe a wani babban yunkuri na neman masu jefa ƙuri'a su zabe su mako daya kafin zuwan ranar zaben fiye da mutane miliyan 90 ne suka yi rajistar zabe a Najeriya inda shugaban kasar Muhammadu Buhari zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu da kundin tsarin mulki ya ba shi dama. Rasha ta bayyana rashin jin daɗinta a kan kalaman da shugaban ƙasar Faransa ya yi a wata tattaunawa da wata jarida. Emmanuel Macron ya faɗa wa jaridar Le Journal du Dimanche cewa Faransa ta nuna muradin ganin cewa an sami galaba kan Rasha a Ukraine. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta ce kalaman na shugaban Faransa ba su da wani tasiri.
To madalla a gaishe ka masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai kuma gobe Litinin da karfe 6 na safe za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kuma kodin lokaci za yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya na kawo muku shirin sai kuma baba ya kuma kiri wanda ya hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Nashwan. Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa salamu alaikum.